Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Ahmad Hafiz Baballa ne tare da Sarfil Hashim Gumel. Sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau ranar Laraba 30 ga watan Maris na shekarar 2022. Bayan labaran duniya, za a ji cewa a Najeriya masu ruwa da zaki na bayyana damuwa akan yadda wasu iyaye da aka ci zarafin yaransu musamman ta hanyar fyaɗe ke saurin janye ƙararrakin neman haƙƙi a gaban 'yan sanda ko kuma kotuna. Kamar kowace ranar Laraba, za a ji shirin ciwon 'ya mace na Aisha Ma'azu, sannan kuma muhimman kanin labaran jaridun Kamaru. Amma kafin nan, sai ga Sarfil Hashim Gumal da halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi jiya Talata cewa ƙasashen yammacin Turai na dakon ganin ko Rasha za ta rage hare-haren da ake kaiwa a kusa da babban birnin Ukraine na Kyiv da kuma arewacin birnin Chernihiv. Za mu gani ko za su yi abin da suka faɗa, Biden ya shaida manema labarai a fadar White House bayan ya yi magana ta wayar tarho da shugabannin Birtaniya da Faransa da kuma Italiya. Da alama akwai yarjejeniya wanda za mu gani abin da za su bukata. Dakarun sojin ƙasar Rasha sun faɗa a safiyar jiya Talata a tattaunawar neman zaman lafiya ta baya-bayan nan da aka gudanar a ƙasar Turkiya, cewa za su katse ayyukan da suke yi a yankunan Kyiv da Chernihiv. Mataimakin ministan tsaron Rasha Alexander Fomin ya ce an ɗauki matakin ne domin ƙara amincewa da tattaunawar da ake yi da nufin kawo ƙarshen faɗan. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta tabbatar da cewa kaɗan daga cikin sojojin Rasha sun fara barin Kyiv, amma sun nuna shakku fiye da shugaban. Kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce babu wanda ya tsira a ranar Talata lokacin da wani jirgin sama mai saukar ungulu ya yi hatsari a gabashin Jamhuriyar Demokaraɗiyyar Congo, ɗauke da dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya 8. Tun farko, kakakin Majalisar Ɗinkin Duniyan Stephane Dujarric ya ce jirgin mai saukar ungulun na ɗauke da ma'aikatan jirgin guda 6, dukkanin sojojin Pakistan ne, da kuma sojoji 2, ɗaya daga Serbia, ɗaya kuma na tarayyar Rasha, a lokacin da ya faɗo a lardin Kyiv ta arewa. Dujarric ya ce ƙungiyar na kan aikin leƙen asiri ne a yankin Shanzu da ke kudu maso gabashin birnin Rushuru. Jirgin mai saukar ungulu ya je can ne don sa ido kan halin da ake ciki, inji shi. Ya ki bayyana musababin faɗuwar jirgin, yana mai cewa ana gudanar da bincike. Daga yau ranar Laraba, ƙasar China za ta fara karɓar baƙuncin wasu tarukan ɓangarori daban-daban da wakilai daga Amurka da Rasha domin tattauna hanyoyin daidaita Afghanistan da isar da saƙo ga shugabannin ƙungiyar Taliban da buƙatar daidaita 'yan sanda da kuma dagewa wajen yaƙi da ta'addanci. Za a fara taron a Tunzi da ke lardin Anhui da ke gabashin ƙasar China, wanda za a fara taron ministocin harkokin wajen ƙasashen da ke makwabtaka da Afghanistan da suka haɗa da Pakistan da Iran da Tajikistan da Turkmenistan da kuma Uzbekistan, wanda ministan harkokin wajen ƙasar China Wang Yi zai jagoranta. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar China Wang Weibin ya shaida manema labarai jiya Talata cewa ministan harkokin wajen Taliban Amir Khan Muttaqi da na Rasha Sergey Lavrov za su halarci taron na kwanaki 2. Ya ƙara da cewa ministocin harkokin wajen Indonesia da Qatar za su halarci taron a matsayin baƙi.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Masu ruwa da zaki na bayyana damuwa akan yadda wasu iyaye da aka ci zarafin yaransu musamman ta hanyar fyaɗe ke saurin janye ƙararrakin neman haƙƙi a gaban 'yan sanda ko kuma kotuna da ke gudanar da shari'u a kan irin wannan batutuwa gabanin yanke hukunci. Daga Kano, Mahmud Ibrahim Kuriya aiko mana da wannan rahoton game da lamarin.
Hukumomi da ƙungiyoyin gwagwarmar 'yancin yara na ciki da wajen Najeriya sun himmatu wajen daƙile ta'adicin zarafin yara musamman fyaɗe da ake yi wa yara mata ta hanyar tsayawa irin ta daka domin tabbatar da hukunci ga masu laifi, sai dai a hannu guda kuma yadda galibin iyayen yaran da irin wannan waƙi'a ke afkawa suke yawan janye bukatun neman haƙƙin ƴaƴansu a gaban kotu ko ofisoshin ƴan sanda na sanya gwiwar masu ƙoƙarin ƙwato musu ƴanci ko kuma haƙƙi. Barista Amina Umar tarishin jihar Jigawa na ofishin lauyoyin tarayya masu ba da agajin kariya ga rauna na 'yan ƙasa ta fayyace wasu daga cikin dalilan hakan.
Abin da yake jawa kusan dalilai ne masu yawa, amma muhimmai guda biyu su ne tafiyar hawainiya da ita kanta bincike da shari'a suke yi. Akwai ita kanta tsada a cikin harkar tafiyar da shari'a. To za mu ga cewa a Najeriya mafi yawan lokuta binciken da ya kamata a ce an yi shi a 'yan awowi za a ɗauki watanni ana yi kafin a gurfanar da mutum gaban shari'a. Sannan a ce 'yan sanda sun gama bincike sun gurfanar, shi ma fa magana ta shari'a a kawo shaidu da kuma jekakada wanda ita kanta shari'a za ka ga so tare an kawo mutum gaban kotu sai a ce ai kotu ba za ta zauna ba.
Wani bawan Allah da aka taɓa yi wa 'yar safaɗe a nan Kano wanda ya bukaci a ɓoye sunansa na cewa
ya tunda farko abubuwa da yawa sun faru haka wanda ya kamata ma in janye ko kuma barazana da wasu a ganin to, amma ni kawai tunda farko na barwa Allah lamura dan ko a yanzu dai yanda na kai matsayin shari'ar ta ko tasowa babu raina yau ji labarin yanda na shari'a za ta tabbatar da cewa na yi kokari shaidun da suka farko-farkon abin yanda suka ba da goyon baya suka yi bayani cewa ga abin da ya faru a gabansu ga abin da suka sani to dai aka ɗau lokaci sai aka canza musu ra'ayi aka tsoratar da su suka kasa bayani kamar yanda suka yi da farko.
To amma Baba Jibo Ibrahim da ke zaman kakakin kotu nan Kano ya yi tsokaci kamar haka.
Babu shakka idan aka kawo kotu wato wani lokaci mukan samu ƙalubale gaya wajen laifin da ya shafi fyaɗe idan har ɓangaren masu gabatar da ƙara ba su tabbatar da waɗansu muhimman abubuwa matakai ne waɗanda ake bi. A jihar Kano an gabatar ko kuma an samar da irin waɗannan ƙararraki musamman ma a gaban manyan kotuna kuma da yawa an riga an ji irin hukunce-hukuncen da aka yanke akan irin waɗannan laifuffuka.
Duk da cewa lalurar jeka ka dawo na tilasta raunanan talakawa haƙura da neman haƙƙin ƴaƴansu a gaban kotuna, amma barista Amina Umar ta ce ba haka ce mafita ba.
Ƙirƙirar kotuna na musamman, samar da lauyoyi wadatattu a cikin Ministry of Justice, samar da kotuna wadatattu a ce kowane alkali yana da kotunsa, kuma a ce kowane kotu tana da lauyanta wanda a nan yake jiran ma shari'a yake ba wai a ce sai an yi ba a ce lauya bai zo ba, lauyan gwamnati bai zo ba, a 'yan sanda ba su zo ba, a hukumar gidan gyaran hali ba ta kame laifi ba, wanda dai a ƙarshe wanda aka aikata laifi shi ne zai je a jikinsa. Kaga zai gwammace ya duka biyu gware ya ɗaya, tunda Bahaushe ya ce idan duka ya yi yawa naka ake karewa.
Mahmud Ibrahim Kwali, Muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Agogonmu na cewa karfe 3:08 na dare. Yanzu dai ga Sarfili ɗauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Bayan da ƙasar Netherlands ta sanar ranar Talata cewa za ta kori jami'an diplomasiyyar Rasha 17, wasu ƙasashen Turai da dama sun fara yin hakan su ma. Belgium ta faɗa a jiya Talata cewa za ta kori 'yan Rasha 21, jamhuriyar Czech cewa ta za ta kori ɗaya, yayin da Ireland ta sanar da korar jami'ai 4. Ma'aikatar harkokin wajen Czech ta ce tare da ƙawayensu, muna rage yawan bayanan leƙen asirin Rasha a cikin ƙasashen ƙungiyar tarayyar Turai. A makon da ya gabata, Poland ta kori jami'an Rasha 45. Ma'aikatar harkokin wajen Holland ta ce dalilin korar shi ne akwai bayanan da ke nuna mutanen 17 suna aiki a asirce a matsayin jami'an leƙen asiri. Ma'aikatar ta ƙara da cewa barazanar leƙen asiri a kan Netherlands na ci gaba da girma. Halin da Rasha ke nunawa a halin yanzu ya sa ba a ƙaunar kasancewar waɗannan jami'an leƙen asirin. Kwalejin kimiyya da fasaha ta gwamnatin jihar Bauchi tare da haɗin gwiwar hukumar bunƙasa shiya arewa maso gabas NEDC sun ƙaddamar da shirin ƙara basirar jami'an tsaro na sa kai da dabarun gano yanayin 'yan ta'adda da kuma halayyarsu. Shirin wanda za a gudanar da shi a jihohin arewa maso gabas guda 6 an fara kaddamar da shi ne a jihar Bauchi ya samu halartar kungiyoyin sa kai sama da 10. A hirarsa da muryar Amurka, Dr. Ahmad Awa Suleiman, shugaban tsangayar ilimin komai da ruwanka, ya yi ƙarin haske kan shirin horar da jami'an sa kan.
Duk wani jami'in tsaro yakan zo ya koyi ilimi, wato ilimi na psychology, wato ilimi na sanin halayyar ɗan adam, ilimi na ƙoƙarin kwantar da tarzoma, ilimi na gyara zaman, gyara mai laifi, ilimi na gano miyagu a cikin al'umma, a haɗa kai kuma da jami'an tsaro a ce waɗannan miyagu ne. To irin waɗannan ilimomi ne za mu baya, amma ba yaƙi ne mu ɗauki bindiga tare-tare ba shi ne za mu yi ba. Ilimi ne wanda ake bayarwa, psychological knowledge.
Malam Ibrahim Muhammad Bashir shi ne coordinator na hukumar bunƙasa shiyar Arewa maso gabas. Ga abin da yake cewa kan shirin horar da jami'an sa kan.
Lallai a farfaɗo da jami'an tsaro. Jami'an tsaron nan kuma ba lalle kawai waɗanda suka je suka samu training ba. Kowane ɗan adam ɗin jihar Arewa maso gabar yana da haƙƙin tabbatarwa da cewa an samu zaman lafiya. Shi yasa kaga ake training waɗannan wanda suke kaman volunteers ne na tabbatar da cewa an zaman lafiya.
Madalla gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan wakar.
Sauraro kuma ga cigiya zan zayyano kamannin ta dan dubayya ka dauki alkalami zana in zaka iya fado maso kokun bazana ko saba karshen labarin da nake ban hadu ba kuma na dage neman ta nake ban gaji ba shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba ai hakuri masoya a abadan ni ba ku gyara zama labarin ban faru ba tafiya ce nake ta yi mai nisa ban san ina sanu bani na nausa ga zuciya na tafatin kada in fasa ina tafe da yi karo da dan Musa ya so in dan huta ni ko na ce ban gaji ba Allah ya kyauta haka zuciya take cewa bari mana sai kun saba kafin shaguwa abinda na so da ki gane yake kin yi mantuwa tace akwai labarin ta mai rikitarwa da na ji labarin da tafiyar ban yo ba tafiya nake nisa nai karawa na wuce gombe yanzu na shigo adamawa na dakata na yau tsayuwa nauyin da ke kai na tsalla in yi saukewa ban jin daɗin lokacin ta yayo ban yo ba garin Fulani ne Adamawan Yola na ce amanar kyawu a kai garin Yola na galiba batu ƙayar mutanen Yola ta ji labari na har tana zubar kwalla ta ce da ni a soyayya ban ga komai ba rayuwa lallai na ga abun mamaki iye a soyayya babban daki na yi gamo a soyayya na yo doki ni dai zatan soyayya da akwai zaki na dandana sai na ji akwai wani sarki da dandano nai ma ban tantance ba dokoke dai aljana ce inganci hade take labari ki bani umbaki tiran da na ganki nake san in sake kallanki sai naji tashin muryar nan mai zaki naji an ce juyo sai naji
kallon har yanzu kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron tashar tamu ta BOA Africa akan mita 102.5. Kuna iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a voahausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum sauraro. Barka da wannan hanci, kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon yammaci. Yau shirin ciwon kyamaci zai mai da hankali akan siyasar mata da irin kalubalolin da suka dabaibaye ta musamman ma a Najeriya. Domin tattauna wannan mawdu'i kuwa mun karɓi bakuncin Hajiya Madiya Abdullahi wacce ta kasance yar jarida mai ritaya kuma shugabar wata kungiya mai suna Hirwa, sai kuma barista Sa'id Sa'ad lauya mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama kuma yar siyasa. Ai sauraro lafiya. To Hajiya Madiya, ko zaki wani ƙarin haske a game da irin gwagwarmayar rayuwa da ta siyasa?
Na yi aikin jarida a tsawon shekara 17 kafin na ajiye na tsindin cikin harkar siyasa.
Masha Allah.
Na riƙe makamai da dama tun bayan da na baro aikin jarida, kin ga na riƙe kujera ta ƙaramin hukuma ta Bakori a matsayin zababba. Na je majalisa ta Abuja a matsayin member ta House of Representatives. Na kuma riƙe makamai a nan jiha da dama, na zama DG, Executive Secretary, na yi commissioner ha kashi biyu, na riƙe kujera ta shugaba ta mata. Na SA yanzu ma dai ina rike da wata kujera ta chairman ta board na Science and Technical Education Board. A irin gwagwarmaya da aka sha suna da dama na hidimar siyasa daga lokacin da na fito takara ta ƙaramin hukuma ta Bakori, ko kuma daga lokacin da na shiga siyasa babu shakka na sha gwagwarmaya da dama da dama na tsayawa takara na gwabzawa da maza don kan ba ƙaramar gwagwarmaya ba ce ba, sai mutum ya yi damaran gaske ko tsakanin su maza da maza na suka tashi gwabza a idol sun shiri na musamman. To bari ni a matsayina na mace, kinga da na san yadda mazan suke, sai na fara tun da wuri-wuri kuma sai na duka ba dare ba rana ina shiga birni da ƙauye don in tabbatar da cewa na samu magoya baya. A kullum ni tashi ne abin da ke hidi ma raina shine kamar ba ni da kowa bayana, kuma wannan ya sanya ni na dage ni sosai, kuma musamman na fara samun goyon bayan mazan. Goyon bayan da na samu na mazan ya sanya suka gargaɗi matan su fito su tsaya mani. Don idan mace bata samu goyon bayan maza ba, gaskiya babu yadda za a yi ta iya haihuwa.
To barista, wasu suna zargin mata musamman ma waɗanda suka yi fice a fannonin siyasa da wasu al'amura na rayuwa da wulakanta mutane da kuma mazansu, suna gani hakan ke janyo rashin goyawa mata baya su shiga siyasa.
To mu a gaskiya ma ba irin wannan matan muke so ba, wacce dan ta samu matsayi za ta wulakanta miji ko za ta wulakanta al'umma. Kowace mace akwai irin rawar da za ta iya yi a siyasa, wacce za ta fito ta yi takara, wata za ta bada support, wata kudinta ma za ta bayar, wata shawara za ta bayar, hai kai wata ma addu'a za ta yi maka, kawai baka sani ma tana maka ba. Kuma ni ina faɗa duk sanda kina mace ma baki samu goyon bayan mijinki a siyasa ba, to siyasar ba za ta yi miki daɗi ba. Ai kowa ya karbi matsayin da Allah ya bashi. Zan yi amfani da misali na yau, ni in ba dadan ina da miji mai bani dama ba, siyasa ba za ta yi min sauki ba. Saboda haka ba lalle kowace mace sai ta fito ta yi takara ba. Yadda ba kowace ce za ta zama likita ba, ba kowace ce za ta zama lauya ba, ba kowace ce za ta iya tukin mota ba. Kowa da akwai abin da Allah ya tsara masa, amma ka zauna ka ce kai baka komai din ne ga baki daya, shine ba a so. Kuma duk wacce take ganin in ta fito ta yi siyasa wani hawa ne dan ta wulakanta mutum, a gaskiya ba ita ce abokiyar tafiya ba. In muka ji irin ta ma mu ba masu, mu tafiyan mu da maza muke yi. Akwai ban san ko kina da labarin wani organization He for She ba,
wato maza su tallafa wa mata.
Kin dai gane abin da nake nufi, so muke mu saka mazan ma a gaba. Ni kullun cewa nake yi ko abu zan yi, sai na kira na nemi shawara da mai gidana ya gaya min yaya yake gani. To ya kuma dadi, ai ba cewa muka yi mu kaɗai zami ba, cewa muka yi su ba mara mana baya. Haka ma lokacin da ba auren mahaifina komai zan yi sai ya bani shawara kake kaza ikaza ga yadda ake ga abin da ya kamata kare mutuncinki kare mutuncin family dinki duk wanda kike za ta yi siyasa ita kade ba mijinta ko ba gubanta ko ba dan uwanta shirme take
na dawo gare ki Hajja Mariya wace irin rawa goyon bayan da kika samu daga wurin maza taka gwagwarmayar ki ta siyasa
na samu goyon bayan mata sosai kuma dalilin samun goyon bayan mazan ya kawo haka duban haka a lokacin da na tsaya gaskiya siyasa ce ta 18A wato option A4 a wannan lokaci mata da maza suna fitowa su fito su zabe kin ga ba kaman wannan lokaci bane ba wani esco ne kadai suke yin zabe kuma in kika diba zaki ga esco din nan duk galibi maza ne dan wajen zaben wa'anda za su riƙe jam'iyya duk galibi maza ne aka diba inda kadai mace take iya fitowa ko kuma ake bata wani kujera shine women leader wato shugaban mata ko mataimakewa shugaban mata to sai wato aka keta ma mata nasu bangaren wanda su can su ji da kansu amma in aka tashi wani muhimmin abu shugaban mata kadai ake daukuwa saboda kin ga idan aka tashi yin zabe sosai sai shugabannin nan kadai na world ward da shugaba ta local government su kadai suke ya fitowa suke yin zabe ko an ba an gyara wannan system din ba haka abubuwan za su ci gaba fali kenan za ki ga duk macen da ta fito to da wuya take samu ta haye in dai ba ta samu goyon bayan mazan ba
to barista wani irin kalubale rashin samun wakilcin mata a fannonin siyasa da na harkokin gwamnati yake haifarwa musamman ga ita macen da al'umma da ma kasa baki daya
ashi ai abun gashi na a zahiri duk inda aka ce ba a ba mace dama ba kamar yadda nake ta faɗa a baya to kuwa al'umma za ta baya saboda kamar yadda nake faɗa mu ne duk wata matsala ta rayuwa take shafa sannan kuma an ce ba za a yi da mu ba mu banda ma a nan gida Najeriya a duniya ma za mu zama koma baya kasashe suna ta budewa mata suna ta abubuwa a zo a gani sun zama mataimaka an ce kusan rabin al'umma kasa ba a yi da su to ya za a kasa ta ci gaba mata fa mun fa miliyan 106 ne fa a kasar nan a yadda aka faɗa to kuma an ce duk ba a ma san da mu ba ba a ma damu da al'amuran mu ba to ya za a kasa ta ci gaba ni to me wannan shine ma makasudin ko kuma dalilin da yasa kasar nan take koma baya babban abin da wannan rashin saka mata a cikin harkokin ci gaban Najeriya zai kawo gaskiya shine za mu aminta da mu duniya za ta manta da mu za a daina yi da mu
to Hajja a ƴan kwanakin nan aka kammala taron jam'iyya mai mulki a Najeriya yaya batun wakilcin mata ya kasance a wannan zabe da aka gudanar musamman ma idan aka yi duba ga irin gwagwarmayar da mata suke ta yi
has dai ba canja zanni ba sabil da wannan convention an ce alhamdulillah tunda dai mun yi lahiya kuma mun tashi lahiya amma dai in kika lura wannan dai tsarin na daga shugaban mata to sai ce yanzu an dan samu legal adviser mace cikin legal advisers ratata to wanda nan duka dai mukaman da yanda dai suke da cin a gaske abin da ya kamata mu yi shine mu maida hankali ya kasance a cikin jam'iyya an samu mata masu rike da mukamai kuma ba kowane mukami ba mukamai waɗanda suke da muhimmanci ya kasance mata su ma sun shigo dumu-dumu ana yi da su tunda kin ga idan mata da yawa suna cikin jam'iyya za a samu canji kuma ita kanta jam'iyyar za ta samu wani abu shi sanity sabin da kin ga yadda Allah ya halicce mu mu mata mutane ne waɗanda Allah ya riga halicce mu yadda mu muke iya kwantar ma da mazan hankali idan misali suka je wajen aiki aka bata musu rai ko kuma wani abu ya faru ba su ji daɗi ba kin ga idan suka dawo gida matan su za su kwantar musu da hankali kuma za su lallashe shi yadda hankalin shi zai kwanta abubuwa su rinka tafiya daidai to haka ita uwar jam'iyya uwa ce ta kowa da kowa kuma mata ya kamata sun rungumi jam'iyyar ne yadda ya kamata to ta haka lalle a samu cigaba
to mai sauraro, gashi mun koro gangara amma kuma lokaci ya cin mana. Sai a tara da mu zuwa makon gobe idan Allah ne kowa mai kuma ya raya mu domin tauraron ci gaban wannan tattaunawar. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu, sai wanda ya daidaita mana sautin Solomon Abu, ni Aisha Mu'azu ake cewa muni lafiya.
A gaida Aisha Ma'azu, yanzu kuma lokaci ne da Muhammad Awal Garba zai kawo mana sharhin jaridin Kamaru.
Zan fara shan jaridan mu na wannan makon ne da jaridan Leju ta kasar da huya Kamaru, anda ta roto mana cewar a halin yanzu dai cutar gulawa da amai tana ci gaba da barkewa a fadin kasar da huya Kamaru ga baki daya, sannan kuma ana samun karancin ruwan sha mai tsafta wanda ake amfani da shi ne yau da kullum a fadin kasar. Sai kuma jaridar Ekohusante anda ita kuma cewa ta yi jihohi 6 daga cikin 10 da kasar da huya Kamaru take dauke da su yanzu haka annobar cutar kwalara tana ci gaba da kwalaruwa cikin waɗannan jihohin. Sai jaridar Economy anda ita kuma cewa ta yi farashin kuɗin auduga ya yi tashin gwauron zabi a faɗin duniya, kasancewar ƙasar jamhuriyar Kamaru tana daga cikin ƙasashe da suke noma auduga. Haka zalika farfaɗowar farashin auduga zai sanya ƙasar jamhuriyar Kamaru ta ci gaba da ƙoƙari mutum a gaya cewa ta haɓaka ɓangaren noman auduga a faɗin ƙasar. Sai jaridar Republic ta ƙasar Kamaru ita kuma cewa ta yi gabaɗan adawun ƙasar jamhuriyar Kamaru Maurice Kamto yana shirin tayar da ƙura a faɗin ƙasar ko tada zaune tsaye a yanda yake nema ya yi wani gangami domin ganin cewa ya cimma burinsa. Jaridar Jaridasiyon kuma cewa ta yi ƴaƴan jam'iyyar LDPC ko CPDM na ƙasar jamhuriyar Kamaru ta shugaba Paul Biya sun gudanar da bikin ƙirƙiro jam'iyyar tasu yau shekaru 37 kenan a faɗin duniya. Za mu kammala shan jaridar namu na wannan makon ne da jaridar Cameroon Tribune anda ita kuma ta tsegunta mana cewar malaman makarantun ƙasar jamhuriyar Kamaru sun haɗa kawulansu waje guda domin cewar dole ne a biya su albashinsu na shekaru 10 da suka shuɗe ko kuma yanayin karantarwa ya tsaya a faɗin ƙasar. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
A gaida Muhammad Awal Garba. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a taƙaice.
Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi jiya Talata cewa ƙasashen yammacin Turai na dakon ganin ko Rasha za ta rage hare-haren da ake kaiwa a kusa da babban birnin Ukraine na Kyiv da kuma arewacin birnin Chernihiv. Za mu gani ko za su yi abin da suka faɗa, Biden ya shaida manema labarai a fadar White House bayan ya yi magana ta wayar tarho da shugabannin Birtaniya da Faransa da kuma Italiya. Da alama akwai yarjejeniya wanda za mu gani abin da za su bukata. Kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce babu wanda ya tsira a ranar Talata lokacin da wani jirgin sama mai saukar ungulu ya yi hatsari a gabashin Jamhuriyar Demokaraɗiyyar Congo, ɗauke da dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya 8. Tun farko kakakin Majalisar Ɗinkin Duniyan Stephen Dujarric ya ce jirgin mai sauka ungulun na ɗauke da ma'aikatan jirgin guda 6, dukkanin sojojin Pakistan ne, da kuma sojoji 2, ɗaya daga Serbia, ɗaya kuma na tarayyar Rasha, a lokacin da ya faɗo a lardin Kyiv ta arewa. Dujarric ya ce ƙungiyar na kan aikin leƙen asiri ne a yankin Shanzu da ke kudu maso gabashin birnin Rushuru. Daga yau ranar Laraba, ƙasar China za ta fara karɓar bakuncin wasu tarukan ɓangarori daban-daban da wakilai daga Amurka da Rasha domin tattauna hanyoyin daidaita Afghanistan da isar da saƙo ga shugabannin ƙungiyar Taliban da buƙatar daidaita 'yan sanda da kuma dagewa wajen yaƙi da ta'addanci.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya da Nijar Kamaru, ƙarfe 3 agogon Ghana ku jiyo sa abokanan aikinmu da wani sabon shirin, ciki har da shirin Arewa a yau. Dan zuwa madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, musamman Sarfi Hashim Gumal da ya karanto labarai, sai kuma Salaman Abu da ya haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.